daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Zara Aminu Fage
da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya, inda yau ma 11 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Za mu yi magana ne akan cututtukan da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai.
Kazanta ma tana dan ba da gudunmawa da rashin gyara haka. To duk irin wannan ma da yakan jawo wa'annan kuma ba karaman illa suke da shi ba, kuma ba karamin kunya suke ba, kuma saboda zaki ga ka fito titi kana ta susar kai, warkin gane a matsayin ka na mace sai kiga da hakan bai kamata ba.
Kin san akwai cututtuka da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai kamar makero, amo sani da kwarkwata dai da sauransu. Akan haka ne wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta ji mana ta bakin jama'a, sannan kuma na tattauna da likita don jin abubuwan da ke janyo cututtukan, alamomin su da kuma yadda za a magance su.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce me kuka sani game da cututtukan da suka shafi fatar kai da kuma gashin kai, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Isa Bakanikin Waya Sadam daga jihar Kebbi. Alasa na faɗi wannan suna daidai, inda yake cewa yau da gobe hakika cutar fatar kai tana iya kawo illolin makanta da karewar gashin kai baki daya. Ku tashi lafiya.
Sai daga Armayau Usaini da Shafi'u Usaini, inda suka ce salam yau da gobe, fatan alkhairi a gare ku. Eto, a hakikanin gaskiya cutar da muka sani wacce take damun mutum aka ita ce amo sanin kai. Ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar Musa Maina Kandilwa Bukar, inda yace assalamu alaikum VOA Hausa, yau da gobe gaskiya babu abinda muka sani akan wannan cutar.
Sai amsa daga Abdurrashid Musa Gwadabawa, inda yace hakika cututtukan da suka shafi fatar ka da kuma gashi cututtuka ne da rashin tsafta ke haifar da su, domin duk wata cuta wani sa'ilin tana kafada da kafada ne da rashin tsaftar jiki ko muhalli ko kuma abinci.
To sai kuma amsa na gaba daga wurin Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Potiskum, inda yace yau ma kamar kullum muna tare da ku cikin shirin.
Sai amsa daga Suleiman S Fulani da jihar Sokoto, inda yace salam yau da gobe, tabbas akwai cutar makero da kuma amo sanin kai. Ku huta lafiya.
Sai kuma amsar Isa Abari Bukar, inda yace ni ma a yau zan kawo nawa gudunmuwar kan cututtukar fatar kai ko na gashi. Bai kamata a shafa turare a kai ba, saboda yana sa farin gashi da wuri.
Sai daga Yunusa Tanko Bani Mbaka, inda yace hakika ina da wata yarinya mai kimanin shekaru 9 tana fama da cutar makero. Wannan cuta ta bata mata dukkan fuskarta da gashin kai. Kawo yanzu bata da gashi a kai.
To daga nan sai amsar Abdullahi Lakifuntuwa, inda yace yau da gobe cututtukan da na sani da suka shafi gashin kai akwai makero da ciwon uban dawaki, su ne na sani, amma idan akwai wasu zan kasance da ku domin jin su.
Amsar mu ta karshe ta fito daga Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe, inda yace akai amo sani, akwai makero da sauransu, amma za mu ji karin bayani daga bakin likita.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar domin jin ta bakin jama'a.
Suna na Fatima Abdullahi Nuhu.
Malama Fatima, shin kin san irin cututtukan da suke shafar gashi?
To na san su, zan iya gaya miki kaman guda uku yanzu. Kin ga akwai amosali, akwai makero, akwai kuma kwarkwata.
Kin taba cin karo da ɗaya daga cikin waɗannan matsala?
To wanda dai zan ce miki na taba cin karo da shi, wato amosani ne. Kuma shi dama gaskiya wannan mafi akasari yawanci mata ɗaya ne zaki bincika kansu kiga babu, saboda yawan zuwa da ake wurin gyaran gashi ko kitso ko wani abu ne shi wanda ake dauka. Zaki ga kin je gidan kitso baki san ko wanda aka gama wa kafin a miki ko tana da shi a kanta ba, a zo a muku amfani da kibiya daya ko kum daya, to sai ki dauka. To ni ma gaskiya irin wannan matsalar na samu.
To da kika ci karo da wannan matsalan, wace hanya kika bi domin magance ta?
Na bi hanyoyi daban-daban, magani dai iri-iri, kin san ba wanda ba zaka nema ba. Zaka nemi na gargajiya, kuma zaka nemi na bature. Kasantuwar kuma gaskiya amosani wani abu ne mai wahalan mutuwa. Kafin ki samu abin da zai masa magani sai kin yi da gaske. Dan akalla bazan iya lissafa miki ma irin iya abubuwan da nayi amfani da su ba akan ya bar kan nawa.
Ganin cewa zuwa wurin gyaran gashi da zuwa kitso abu ne wanda ya zama dole, musamman ma ga mata ko mazan ma sukan je aski. Wani jan hankali zaki domin ganin an shawo kan wannan matsala?
Tunda akai wannan, to gaskiya bana ƙara amfani da abin gidan kitso ko abin wasu. Tunda akai wannan, in na tashi in zan tafi da nawa. Jan hankalin da zan yi wa mata ya zamana cewa duk wani abu na gyaran gashin ki ko man ki ko kibiyar ki ko kum dinki da zaki taji kai, ya zamana cewa kina da shi, naki ne ke kadai kuma kike amfani da abinki. Idan zaki tafi gidan kitso, ki dauki abinki ki tafi da shi, ba ma zancan a bani aro a babu wannan. Tunda ai harka ce ta lafiya, ka kare kanka, kar ki kuskura ki ba mu wani aro. Naki ne ke kadai ki amfani da shi, to zaki ga zai yi wahala kiga cewa ka kamu da wannan dai na amosalin. Amma kamar kinga ita misali kwarkwata, kinga ita in ya zamana cewa ko kana kwanciya da mutum ma kana kwana da shi, kinga ita ana iya dauka. To haka shi kuma makero gaskiya shi yana fitowa ne. Mafi akasari dai irin wannan ma dai zaki ga ade akwai dai dan kazanta. Kazanta ma tana dan bada gudummawa da rashin gyara haka. To duk irin wannan ma dai yakan jawo wa'innan, kuma ba karaman illa suke da shi ba, kuma ba karamin kunya suke ba mutum ba, saboda zaki ga ka fito titi kana ta susar kai, wakin gane a matsayinka na mace sai kiga dai hakan bai kamata ba.
Sunana Abubakar Adam.
Shin ka san irin cututtukan da suke da nasaba da kai?
Akwai wanda sani tun ana yara, wanda munci mai kiro ne wanda an samu shiga yara, sannan akan sami amosani wanda yakan fi addaban manyan mutane kamar masu shekaru irin mu da kuma wanda suka girme mu. Sannan akwai wanda ake samu kwarkwata ga mata, wanda an fi samun shi mafi yawanci wannan ga mata ne. Sai kuma wanda sani akwai karyewar gashi da nake ji shi ma ana danganta shi da cewa wata cuta ce ta shafi gashi ko kai ma gabaki daya, wanda shi ma dai an fi sanin ta a wajen mata, ko mata sun fi damuwa da ita, mazan ma sani ita, amma mata sun fi damuwa da ita domin karyewar gashi ta fi addaban mata.
To a ganin ka, me ke haddasa irin wayannan matsaloli?
Kamar na yaran da ake magana akai, ana magana cewa kamar datti ne da kuma rashin kula da ake da kai, wanda yasa kila kura yara dake wasa da kasa su watsa akan su, ko kuma duk wani abu da suka samu suna dorawa akai, yana daga cikin abubuwan da ke haddasa makero da na sani. Kuma in aka dauki magana amosani, wanda yawanci mutane suna magana cewa shi ma tara gashi da kuma ba a wanke shi akai yakan haddasa wannan amosani na ka, wanda sun aka sani.
To shin ka taba cin karo da ɗaya daga cikin waɗannan cututtuka?
Ni da ke ma'abucin tara gashi ne, kuma ina na haɗu da abin da ake kira da shi wannan shi amosani din naka, yayin da kuma ba in na gane ba, kawai na yi korafi ne akan kaina, yana min kai sai ake tunanin cewa aka ce min amosani ne, nake cewa to me yake haddasa, aka ce min saboda ina tara gashi ne, sannan kuma ila akwai man da ban amfani da shi, ne ce to an je ce wanke gashi, na san kaina kore ce zai maka, na tabbata na wanke, na taje kaina, ina ganin tsakin kaina. To amma kuma ba wai an ce nawan ya bambanta, saboda nawan ba gari yake ba, kawai ina jin kaikai ne a kaina, amma kuma an ce mun amosani ne.
To shin yanzu ka magance wannan matsala?
Akwai wasu mayamai da ake maka mun bayanin su cewa ina amfani da su kamar ana kiran su kamar wanda Bature ke cewa anti dandruff, wato su suna kashe dandruff din wannan, in nayi amfani da su zan samu sauki. Kuma haka ina amfani da su din, wasu mayamai da ke amfani da su sai ni ban jin kaikai, dama ba wani abu ne, kawai ina jin kaikai ne, aka ce mun haka, dan ba wai wasu malikitocin tambaye kawai mutane ne wanda suke da ma'abota shekaru da kuma sanin irin waɗannan alamomi.
A sunana Jamal Muhammad. To gaskiya cututtukan da za a iya cewa sunan shafi gashi abubuwa ne da dama. Akwai cutan nan da saura kaɗan ta ƙaura daga duniya ta makero, akwai cutan nan ta garin kai da ake kira dandruff, a Hausance akan kira ta da amosani. Akwai irin su kura, akwai wani irin wasu kuraje wa'anda zagin su ɗan ƙanana ne masu kama da ƙarzuwa amma ba ƙarzuwa bane eh su ma duk sukan fito a kai su wa'annan ina ganin su ne kaɗan daga cikin cututtukan da suke shafar gashi kenan ba zan iya cewa kai tsina ci karo da su ba amma zan iya cewa na san su saboda lokacin tasowa ta naga cututtuka da dama amma zan iya cewa shi wancan amo sanin kafin in san me ya kamata in yi da gashi na ta hanyar wanke shi da shafa mai mayamayan da ya dace na taɓa samun shi amo sanin kenan eh to lokacin gaskiya akwai na fara amfani da magungunan gargajiya ne wata kakata ta gaya min ai ya kamata samu ruwan magarya ake haɗawa da kokon wane da su wani lemon tsami haka ake amfani da shi to lokacin da muna dai ta fama da shi muke to da lokaci to ka san gayu da sauransu sai aka gano ashe zaka iya zuwa akwai abu na ake kira hydrodye da zaka yi wa kanka shi kuma dye din nan yana taimakawa kashe cututtuka na kai sannan kuma ya sa kan naka yayi kyau sannan akwai mayamayai iri na zamani wanda akan yi amfani da su da suke kana ma shafawa zaka dinga jin kaikayi a kanka kuma na tabbata ba tare ma da wani bata lokaci ga gaba ɗaya abin nan ya fita to ni gaskiya dai a lokacin da abin ya same ni na fara amfani da mayamayai na gargajiya sannan da tafiya ta cigaba tafiya sai na dawo mayamayai irin na zamani irin su abubuwan shampoo na wani kumfa da ake wanke kai da shi wani lokaci akan dan samu ma gishiri sannan kuma kai da kanka zaka dinga jin yanayin gashin ma koda budewa kai zaka ga cewa babu wannan dandruff din
sunana Saminu Musa Durmitu Garki Abuja na farko dai akwai amon sani wanda kusan in ce kowane dan adam yana tare da shi sai dai na wani yahi na wani yawa akwai kuma irin su makero wanda idan cututtuka ne wanda in gashin mutum yayi yawa sukan ƙara yawa akan mutum sannan shi ma makero kanshi ciwo ne wanda yake baya son gashi ko maganin shi ake shafa ma mutum sai an aske wurin da aka san cewa eh ba gashi sannan a zo a shafa mai wannan irin magani amma sani already dama shi ina ma da shi sannan makero shi ma na taba yin shi amma Allah ya kawo min sauki na warke amma shi makero akwai maganin da ake sa mai musamman na asibiti irin kwararota maganin SP din nan duka ana sa mai sannan kuma wasu suna using irin su kilin da sauran magungunan gargajiya dai na magance shi makero
sunana Aisha Salisu Muhammadu
malama Aisha kin san irin cututtukan da suka shafi gashi
eh akwai cututtuka kala-kala da suka shafi gashi kaman irin amosarin kai da kuma kwarkwata
shin kin taba cin karo daga cikin wayannan cututtuka
gaskiya ni alhamdulillah ban taba cin karo daya daga cikin wayannan cututtukan ba bare miki bayani akan cutan kwarkwata yana zuwa ne a rashin tsaftace gashi ga masu barin kansu da datti wasu sai kin ga yayi wata uku wata hudu wata biyar ba a je an wanke ba kuma haka wasu zaki gani su yi kitso sai yayi wata shida wata bakwai ba a tsefe ba amma in kana yawan wanke kanki kina yawan zuwa salon da gyaran gashi yakan rage kuma akwai maganin shi da ake amfani da shi so in mutane suka san ga abin da yake janyo wayannan ina ganin zamu magance mu wannan cuta na kai da ake da shi
sunana Munira Ahmad
malama Munira kin san irin cututtukan da suke shafan gashi
kwarai kuwa
kamar wayanne kika sani
akwai garzuwan kai akwai amosarin gashi akwai wato kwarkwata
kin taba cin karo da irin waɗannan matsaloli ko cuta
kwarai kuwa
daga ciki
da ƙarzuwan kai
shin wata hanya kika bi domin magance ta
gaskiya dai hanya ta farko aske gashin akai saboda akan mace wannan al'amarin ya afku so da farko dai gaskiya shawaran da aka bata an kai ta gun aski an aske kan a wata ce gaskiya an aske kan sannan aka wanke saboda hajjini yana yi so sai da aka dan kankare aka wanke sannan aka zo aka fara wato shi ainihin kula da kan kenan sa magunguna da makamancin su
To madalla yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokiyar aiki na Amina Bahar Auna ta yi da Aisha Ladan domin jin ƙarin bayani.
Bakoncin wa muka samu a zauren mu na yau da gobe. Ni sunana Dr. Aisha Tuladan Tsaniya, ina bautar ƙasa ne a Court of Appeals ne dake nan.
To madalla, likita, yau muna tattaunawa ne akan cututtukan da suka shafi gashi. Wane irin ƙarin haske zaki yi mana akan wannan batu?
To, cututtukan da suka shafi gashi dai Allah suna da yawa. Sai dai za mu yi ƙoƙari mu ɗan jefa mu yi magana a kan wasu wanda suka fi addaban mutane da yawa. Shi dai gashi abu ne wanda ya kamata a kiyaye kula da shi sosai. Cututtukan gashi suna damuwan mata kuma suna addaban maza. Ba su da bambanci. Cututtukan da za mu yi magana da su yau sun haɗa da kamar ƙeya, sali, kureci, maƙero. Ita dai ƙeya dama da ka ji an ce ƙeya ka san ana faɗa ne kan rashin tsafta. Ita ƙeya dama tana addaban mutanen da ba sa kula da gashinsu da jiki. Ƙeya ana ɗaukan ta ne. In mutum baya tsaftace gashin shi akai-akai, in gashi ya cika datti da yawa, ƙeya za ta zo ta shiga. Haka take kamar ƙwaron yaci da za ta shiga gashin mutum. In ta shiga za ta dasa ƙwai ne da yawa. To ƙwan za su ƙyanƙyasa, in suka ƙyanƙyasa ƙwan za su zo su addabi mutum. Ana gane ƙeya ne, za ka ji kanka yana ƙaiƙayi haka ko ka ga ma tana faɗuwa kan jikin mutum. Da alamu ne na ƙeya.
Shi ne abin da ake kira da lies kenan a turance?
Shi ne ake kira lies da turance. Ita ƙeya dai dama idan za ka yi ka magance ta, ka kula da gashinka sosai. In mutum kamar ya tafika a dabbar yara haka da mata da suke musamman makarantar kwana. Makarantunin da ake kwana suna yawan cuɗanya da mutane haka suna amfani da kamar matajin gashi da suke na mutane da yawa. Ba a cika kiyayewa ba. Idan za ka magance ƙeya, za ka samu shampoo haka. Abin da ake wanke gashi da shi.
Za ka samu gashinka
ka wanke.
Sabulun wanke gashi kenan.
Sabulun wanke gashi kenan Amina kin gane. Za ka wanke gashinka da shi. Idan ka wanke gashinka da shi, sai ka samu kuma haka mai tsirarra wanda bakin shi yake da yawa haka wanda yake da tsawo sosai, sai ka taje gashin. Za ka ga ƙeyar tana faduwa kai. Bayan ka gama haka nan, ka kiyaye sosai sai ka bari gashin yana yawan shan iska. Shi ma yana magance cutar ƙeya. Sannan kuma akwai in ta buwaya haka nan baka samu magani ba ƙeyar ta yawa ba ta warke ba. Akwai maganin da ake bada wanda za ka sha. Ana kiran shi Ivermectin ko wasu suna ce mishi Permethrin. Amma yawanci ƙeya gaskiya in mutum ya kiyaye tsaftace jikin shi da gashin shi kuma ka kiyaye matajinka da tsinkinka da kake yin kitso musamman mata don ƙeya ta fi addaban mata kan maza. Za ka warke ta. To sai abu na gaba shi ne kuma sali. Sali yana damun mata yana damun maza shi ma. Za ka ga idan mutum yana zaune ya fi ji ƙaiƙayi yana damun shi. Idan ya so ka gashi ka abu farfari yana zuba kan jikinsa. Abu farfari za ka yi shi kamar powder haka. Yana zuba. To bambancin sali.
Shi sali shi ne dandruff kenan.
Ana kiran shi da dandruff a turanci. Ai dai yin abin da yake jawo sali ba a san shi ba. Amma kuma sali yana samun mai tsafta da mai ƙazanta. Ba ruwan shi da ko kana da tsafta ko kana da ƙazanta. Yawanci a inda ake ɗaukan sali a wurin tsinke yin kitso. Idan wanda yake da sali ya yi kitso da tsinke ba a ƙona shi da kyau ba an tsaftace shi, ka je ka yi amfani da shi ka koda kana wanke gashinka ne kowace rana za ka iya ɗaukan sali. Kuma sali yana da wuyan magancewa shi. Saboda yau in ka wanke gashinka sali ya tafi. Gobe in ka je ka sake samun wani tsinke, in ke ka yi amfani da shi sali zai dawo. Akwai wani abu da ake cewa kureci. Kureci yana kawa da sali. Sai dai shi bambancin shi da sali shine kureci idan ka so ta gashin za ka ga yana ruwa ko wata rana ya yi jini. Amma sali baya yin ruwa baya yin jini za ka ga dai abu ne kamar gari haka yana zuba a kanka. Kuma sali yana da ƙaiƙayi sosai. Sali ana ganin shi a mace shi ma ana samun shi ma a namiji. Maza yawanci gurin aski suke ɗauka. Idan ka je aski ba a tsaftace abin askin ba da kyau. Abin da ake reason da ake yin aski da ita ba an yi ma mai sali aski ba tsaftace shi da kyau an wanke da kwai abin da za su kashe kwayoyin cutan ba za ka iya ɗaukan sali shi ma. Sannan shi kuma sali ana shan magani magungunan da ake sha da sali ana ce musu antifungal suna da yawa amma a bayan maganin kwaya ne za ka sha da ruwa ba sai ka shafa ba. Kuma yawanci sali abin za ka yi ka kiyaye kanka ka yi amfani da sabulin wanke gashi wanda suke da ɗan yaji-yajin nan. Da ka wanke gashinka za ka ji ya maka rosai ya maka sarai haka za ka ji ya yi iska yana shiga kanka sosai yawanci sabulin suna da yaji sabulin wanke gashi idan ka kiyaye zai dinga kashe salin shi ma. To kureci da danga muku kamar sali yake. Da shi kuma kureci yana da jini kuma yana yin ruwa. kuma ku dai ya kaga yayi kuraje yawa akai musamman kan maza ku yaci yafi yawa a maza saboda shi ma ana dukan shi ne gurin aski ko gurin kwanciya misali in dai ku dai yazo ya kwanta kan filo ka zo kai ma ka kwanta zaka iya dukan shi saboda ai yana yin ruwa kuma yana yin ji ta abin da ya taba kan wani ne ruwa ya zo ya taba kanka kai zaka iya kwasan cutar shi ma su ma ku dai ci ana sha musu magani da ake ma antifungal ne kuma amma ku dai ci saboda jinin da yake da ruwa ana hadawa da antibiotic saboda yawanci in yayi yawa kika ga amina in jinin ya zuba zuba da ko ruwa ya zuba zaki ga mutun ya zo yayi zazzabi haka musamman yara kanana haka in suna da shi kaje suna yawan yin zazzabi haka suna raniya ba sa cin abinci ku dai ci nan ne saboda ya zo kwayan cuta ya shiga saboda jini ta abu ɗaya take ko kuma tsarewar gashi ita hanyar gashi abu ɗaya take shi kwayar cuta za ta iya shiga shi ne ake ce ma kureci shi kureci musamman a wurin asibiti ake ɗauka shi musamman ma gurin maza shi na biyu in ya samu ai zai iya samu mace shi yasa za ki ga mace za ki ganta ita ma da kureci amma shi ma ana magance shi ana samun maganin shi tare da shan antifungal da antibiotic shi ma sai kuma abu na gaba shi ne makero makero dai ya san ya zama ruwan dai kowa aka je makero ya san makero makero za ka gan shi kuma wata tsutsa ce take jawo shi tana tsaya a ƙarƙashin fata makero ba ma gashi kawai ke addaba ba ko fatan gashi yana addaba fatar jiki ma shi ma makero yawanci gaskiya in baka kiyaye tsafta bane zaka iya samun shi ana dukan shi ko ta kayan sawa shi ma wata rana ko ta matajin haka ta daga shi ko tsinke na yin jiki shi ma ana samun shi ta gefen nan rigakafin da za ka yi ma makero dai in makero ya kama gashi yana da wuyar fita amma za ka samu sabulin wanke gashi shi ma ne kyau bai wanda yake da ɗan yaji-yaji haka za ka dinga wanke gashi akai-akai akalla sau biyu ko sau uku a sati sannan shi ma za ka sha magani na sha wanda ake haɗawa shi ma ana ce mishi oral antifungal suna da yawa ne group ɗinsu za ka ko ketoconazole ana ce musu fluconazole za ka same su amma kafin ka daɗa zuwa asibiti shi ma za ka kiyaye gyara gashinka kana gyara gashinka kana buɗe wurin da yake da makero za ki ga wasu ma mutanen da za a ce in za a wanke makero a samu maki na haka ko omo ko waye a sati dai in guda ɗaya ne gurin da ake so a cimma a samu abu mai yaji shi yasa ake so a yi amfani da sabulin wanke gashi mai yaji in ka wanke shi ka sha maganin insha Allahu za makero zai mutu kuma su tana cewa maybe in ka so in kai makero haka ko gashi ba zai sake fitowa ba a'a makero in ka yi shi ya warke Allah wata shida zuwa shekara ɗaya bayan ya mutu gaba ɗaya ta mutu ta ƙarƙashin fatan gashi gashin ga zai dawo zai fito zai tsiro lafiya lau kamar ba baka taɓa yin makero ba sannan akwai wani hanzari ba gudu ba Amina ƙazuwa tana iya fitowa a cikin kai amma ƙazuwa an fiye samun ta a jiki amma idan ta fito cikin kai ita ma ana sha mata magani sannan ana shafa magani na dan matsi haka sai a shafa shi a daidai inda ta fito shin sai ita ƙazuwa dama tana kama masu rashin kula da tsaftar jiki to in dai yawa a jiki za ta shiga haskai ita ma ta addabi gashi yana gutsirewa mutum bai sani ba gashin mutum yana ta gutsirewa yana ƙaiƙayi kuma zaka ga gashi in ya cinye nan gefen sai koma ni gefe ya cinye duk ƙazuwa za ta iya haka da take a jiki da ƙaiƙayi din da komai da ruwa za ta yi a cikin gashi shi ma
A tambaya dama da nake so na yi shine akwai irin mai da mata kan shafa kan gashin su kamar su relaxer da ke iya jawo irin waɗannan cututtukan?
To, aikin san dama duk abin da ka ce za ka tabbara shi, kamar misali irin relaxer man da ake yin fani da shi, ba ya jawo waɗannan cututtukan, amma za ka rage garkuwan gashi da fatan gashi duk abin da ya rage garkuwan gashi da fatan kai zai iya jawo matsalar da kwayar cuta za ta iya shiga cikin tsiron gashi da kwayar cuta ta shiga nan ne za ki ganin ya bude kofofi ma iya za ta iya shigowa in baka kula da shi ba sosai saboda mutum san man fari yana rage garkuwar gashi yana rage kwarin gashi sannan kuma fatar kai ita ma tana rage kwarin yana rage kwarin fatar kai So in dai mutum bai kula da kanshi ba lokacin da gaskiya zai iya bude kofa da wasu kwayoyin cuta sun fata shiga. Sai da rashi ga mata in suka yi famin sun kone gashin su, fatan gashi ta kone ta yi ja, ta zo tana yi musu ciwo. So irin haka in ba su kula sun wanke shi akai akai da sun shafa shi mai, sai ga sun zo sun yi gani abin da ake cewa dandruff. Ngadi sannan kuma alal misali mutum ya zo ya yi famin din shi ma kanshi, ya zo ya zo ya kwanta ko ya zo ya samu tsiya irin harkar makarantar kwanan nan ko irin inda ake cutar yare da mai cuta mai wannan kwaron na nikiya, za ki ga ai famin ba zai hana mutum samu ba, amma ba zai iya ma daɗa ƙara bunƙasa kwayoyin cutar su ƙara haɓaka in suka shiga. Amma famin din shi ma kanshi ana iya amfani da shi wurin magance kiya, saboda kin san sinadaran da ake amfani da su a cikin mayika suna da ƙarfi sosai, za su iya kashe ƙeyen su ma kansu in kai amfani da su lokacin da kake da ita ƙeya a cikin kanka, zai iya kashe su. Amma sani yawanci in mutum baya shafa mai a gashin shi ya zo ya yi famin, ya rage garkuwar ƙarfin gashin sa da fatar kai, kuma baya shafa mai sosai saboda wurin ya ɗan tsaya da matsi, sani zai iya shiga.
To kina gaya mana batun rigakafi?
To dama shi rigakafin da mutum zai yi na kula da gashin kai da fatar kai, yawanci za ki gansu a dunkulen suke, za ka yi amfani da su magance duka cututtukan. Na ɗaya abin da dai mutum ya kamata ya kula da shi shi ne tsaftace gashin kai, ya kasance kana wanke gashin ka akai akai, sannan kana buɗe shi yana shan iska. Na biyu abin da mutum zai yi kamar maza haka, ya kamata a ce suna kula da inda suke yin aski. In dai baka iya siyan abun yin askin shi kanshi, abin da ake ce mai tiyifa na yin aski ko ita reza da ake yin askin da kanta, ka tabbatar lafiyar kace kuma haƙƙinka ne wanda zai maka aski ya yi amfani da abubuwan da za su kashe ƙwayoyin cuta. Akwai abubuwan da ake amfani da su da za su kashe ƙwayoyin cutan. Sannan na uku abin da mutum zai yi, ya kasance abubuwan da yake amfani da su na gyara gashin shi kamar irin mataji haka ko tsinke nashi bai shi ci kadai, ba za ka yi wani ba za ka yi amfani da shi ba kuma ka ba wata taje ta yi amfani da shi dan baka san ita abin da take da shi akai ba. Sannan na uku shi ma abin da mutum zai yi, in ka ga wannan matsalar ta samu da kai ba shiru za ka yi ba, ka ce wai ka ji kunya ko kana jira kai wani abu wanda zai ko a ce mutum bari ka zauna kai ai zai wuce, a'a abin da za ka nemi jami'an lafiya su duba su gani ya abu ne wanda za su iya baka magani ka sha sai a baka magani. Ya abu ne wanda kuma za a gaya maka dabarun da za ka yi na kiyaye aukuwar wannan abin zuwa gaba, za a gaya maka shawarorin da za ka yi. Sannan na uku ya kamata a ce kamar iyaye mata haka kula da tsaftar yaranku, kamar yara mata haka da maza masu tasowa. Ita yaro ba ruwan shi sai abin da aka ce ya kamata a kula da tsaftace gashin kanshi, musamman ma gashin kan mace shi da yake da yawa, maza ai suna yawan yin aski akai akai, ko ai aka ga wani makero ya mutu sai a ce a bar shi kawai ai zai mutu, a'a ba haka za a yi ba. Ya kamata a ce an kula an yi an iske jami'an lafiya, malaman kiwon lafiya, kowane sako kowane gari akwai su jami'an masu lafiya wanda za su baka shawara abin da za ka yi, za su gaya maka abubuwan da ya kamata ka kiyaye. Yayin abubuwan duk suna da sauƙin kiyayewa a gida, kawai dai wata rana ba a amfani da hanyoyin da ya kamata bi, amma yanzu ka tsaftace muhallinka
kamar yadda kika ce akan ji kunyan sai kaga kaman ko wancan tsafta ne mutane ba su sanin cewa kana iya dauka daga wani wuri, wani lokaci ba
kana iya dauka daga wani wuri ma tsaftan kai kana tsaftace jikinka da kan gashin kanka. Amma alal misali ka zo ka kwanta kan gado da zanin gado, wani ya zo ya kwanta wanda yake da shi, za ka iya kwasa ko a gurin kitso haka ko a gurin aski, kai ba za ka je kunya ba kai shiru lafiya ka ce za ka je ka inji jami'an lafiya
masu aran dan kwali.
Kamar haka nan sai kiga mutum ya ari dan kwali ya ji ya kwasa, ko in cutar nan ta zo ta same shi kiga mutum yana ta kulle gashin shi baya so wasu su gani, mu sai gashin kai sha iska, ya sha iska kwayoyin cuta ma za su fita, amma ka dinga jin shi gashin ka kana kulliya saboda kana jin kunya. Ai wani ya gani in ma wani bai san ko bai wani zai baka shawara ce wannan na san ko bai ga abin da ya kamata ka yi.
Kware
ai da an wuce lokacin da ya kamata a yi shiru, ya kamata a ce ana fitowa ana maganan lafiya.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da engineer mu na yau Mr. Cedric Franklin, tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa,
Zara Aminu Fage.
Ni Amina Buhari Auna nake cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC.
Yara suka sa a gaban su kwarai ba za su